Sabon rahoton da cibiyar da ke nazari akan al'amuran kasashen duniya, wato Clean Jane Dial, mai rikota a birnin Hague ta fitar. Ya nuna yadda kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida ke ta tsallakowa cikin Najeriya suna kuma yin kaka gida a yankin gandun dajin da ke Kainji. Rahoton cibiyar ya nuna wannan gandun daji dai da aka yi imanin na kan gaba wurin yawan zakuna da sauran dabbobin daji da kan ja hankalin masu yawan bude ido. Tuni aka rufe shi saboda gujewa aika aikar 'yan ta'adda da suka mamaye wannan yanki da ma sassa na jihar Niger.
To ko me mazauna yankin ke cewa? Wannan wani bawan Allah ne da ke zaune a zagayen Kainjin da kuma bai so mu ambaci sunansa.
Babana abinda ya kama zuwa Kwanya da Bekara nan ne mafi yawa sai a nan daji babban su ne nan suke da ainihin ungo su da suke a gurin kayan nan ne suke a gurin ana ci an tara hanya a wannan hanya din ana yi wa mutane abinda ba daidai ba irin su fashi haka nan kai kwanakin baya ana halaka mutane a wannan area wajen duk manoman da ke noma a wannan area wajen daji gaba daya an samu rago noma kwarai da gaske fiye da yanzu dan da ana yin noma amma har yanzu ba magana noma a area wajen nan ko alam babu shi.
Duk da na yi kokarin jin ta bakin kakakin hukumar kula da gandun daji ta Najeriya, Mr. Yakubu Zul bai nasara ba, kuma rubutaccen sako da na aike masa kawo hada wannan rahoto bai dawo da martani ba. Amma a gefe guda kuma da yake magana akan irin wannan al'amari, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, yayin da ke ganawa da manyan 'yan jaridu jiya a ofishinsa da ke nan Abuja, ya ce:
"But we're working with technology to ensure that we address that properly."
Ganin mun shawo kan wannan matsala, ina tabbatar maka cewar muna aiki wurjanjan kuma mun bai wa gwamnatin tarayya shawarar cewar a maida waɗannan gandun daji zuwa gonaki. Kasan an bar gandun dajin wasarere har 'yan ta'adda suke ta mamayewa. Kasan da muna da jami'an gandun daji, yanzu ma ana ƙoƙarin dawo da su domin hukumar Civil Defense na da ziratan jami'anta wato Forest Rangers. Kuma muna ba su horo don su je su mamaye waɗannan gandun daji. A cewar Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel, ya ce tuni dama suna sane da kasancewar 'yan ta'adda a wannan gandun daji.
Tun kafin wannan kungiya da ake ce ma Clean Jane Dial Institute su hito da wannan reportin, muna sane da cewa akwai kungiyoyi wayanda ke da alaka da to Al-Qaida kenan, wayanda suke da sansani da kuma mabiya wanda da turanci muke ce ma cell a tsakanin iyaka da ke iyakar Najeriya kenan da iyakar kasar Benin, musamman ma wannan gandun dajin da ake ce ma Kayan G-Pack. Ba shakka muna da masaniyan cewa akwai irin waɗannan kungiyoyi. To muhimmancin wannan rahoton da kuma kasancewar ita hukuma ta ɗauki wannan abu da muhimmanci, kasancewa kungiyoyin nan suna ƙoƙarin ƙarfafa kasancewansu arewa maso. Na biyu, in ba za ka manta ba, kusa da wannan gandun dajin akwai kusan babban dam inda Najeriya take amfani da shi wurin samun wutan lantarki. Ba shakka kasancewar irin waɗannan kungiyoyi a wurin zai iya zama hatsari ga shi wannan tasha na wutan lantarki wanda ake da shi a Kainji.
Na tambayi masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman ko menene tasiri ga sha'anin tsaro kasancewar Al-Qaida a waɗannan dazuka.
Tasirin wannan gaba ɗaya ga al'amarin tsaro a ƙasar nan shine cewa zai iya kawo ƙarin lalacewan tsaro, inda Al-Qaida ne ka tana cewa sun yi yaƙi a wurare daban-daban, to zai ƙara ƙazancewa kuma abubuwa za su iya rinchaɓewa.
Wing Commander Musa Isa Salman, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.